بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. yawa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. yanzu da muke magana daren Alhamis ne daidai da daren 23 ga watan Zulhijja. Hijira na da shekara 1433 daidai da 7 ga watan Nuwamba shekara ta 2012. wannan shine kasan na 69 daga cikin jerin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda tunda muka rufe tafsirin nan a ƙarshen azumi Allah cikin ikon shi bai sa mun dawo ci gaba da tafsirin nan ba sai a wannan dare da muke fatan Allah madaukakin sarki ya sa mana hannu cikin duk abin da za mu gudanar. idan ba manta ba dama muna tafsirin Al-Qur'ani ne a cikin suratul Baqara. kuma in har ba a manta ba kamar yadda na sha ishara a baya cewa shi tafsirin nawa ba ainihin zai rinka karanto wani tafsiri ne guda ɗaya ba, innama idan mun karanta Al-Qur'ani mun fassara shi za kuma mu rinka bibiyar abubuwan da malamai suka faɗi daga cikin malaman tafsirai ɗin da gwargwadon inda hannun bincike ya kai kai da gwargwadon abin da zan samu ya rinka taƙaitowa insha Allahu ta'ala kamar yadda na alƙawarta a baya. mun bayyana cewa suratul Baqara ta sauka a Madina ne. Madina wata cibiya ce ta gamayyar addinai, al'adu, aƙidoji, ƙungiyoyi da ɗariƙun mutane mabambanta. zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai yi ƙoƙarin haɗe kan al'ummar musulmi su zama tsintsiya maɗaurin kiɗa. a lokacin nan musulmi sun samu ƙasa a halin farko kuma sun samu kwanciyar hankali inda za su bauta wa Allah ba tare da tashin hankali ba. amma kuma yadda muka sha gabatar da bayanai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai yi hasashen zama da malaman Yahudawa da Kiristoci to akwai barazana dangane da zaman lafiya. shi yasa in jawo su aka zo aka rubuta wata yarjejeniya wadda daga ƙarshe suka saba ta kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da hukuncinsu. suratul Baqara tana ɗauke da dokoki na aƙida da tauhidi. suratul Baqara tana ɗauke da dokoki na ibada. tana ɗauke da tsarin rayuwa na mu'amala kamar kasuwanci da auratayya da sakin aure da idda da takaba da makamantansu. sannan suratul Baqara tana ɗauke da tarihin manyan annabawa irin su annabi Ibrahim da shi da ƴaƴan shi da jikokin shi da tattaɓa kunnen shi. kamar yadda suratul Baqara ta ɗauko tarihin manya-manyan garuruka irin su Makka, ta ɗauko tarihin manya-manyan wuraren su ibada irin su Ka'aba da makamantan haka. muna daidai wannan tarihi mai albarka ne tarihin annabi Ibrahim da ainihin tarihin ginin Ka'aba muka tsaye da tafsirin. to saboda a samu fikirar ta dace da junanta za mu ainihin yi ɗan wayewaye baya kaɗan mu taso daga inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna. na'am.
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا
واجعلنا مسلمين لك وذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
Allah madaukakin sarki ya dauko mana labarin ginin Kaaba tun daga farko yace wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt. Ka tuna musu labarin annabi ibrahim lokacin da yake daga harsashin Kaaba wato lokacin da yake sanya foundation na ginin Kaaba wa isma'il shi da danshi isma'il suna wannan aiki na Allah suna addu'a da cewa rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana wannan aiki innaka antas samiul alim Allah kai mai ji ne kuma Allah kai masani ne. Wannan aiki ne da Allah madaukakin sarki ya bautar da annabi Ibrahim da shi da dan shi kamar yadda muka ji daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da Ibrahim ya juya ya bar uwar da dan Allah ya turo mala'ika Jibril bayan da ainihin suka samu kansu a cikin barazana ta kishirwa da yunwa Allah ya gabatar musu da zamzam bayan da ta shawuwa ta koshi ta samu kwanciyar hankali sai mala'ika Jibril ya nuna mata yace nan wurin wannan yaron shi da uban shi zasu zo su ginawa Allah daki. Wannan tarihi da mala'ika Jibril ya fara gaya wannan bayar Allah shine Allah madaukakin sarki yake tabbatar mana cewa a lokacin da suka zo wannan gini sune suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana innaka antas samiul alim Allah kai ne ji ne Allah kai masani ne. Abinda wannan ke nuna maka dukkanin abin da kake yi na ibada ka rinka neman karbe daga wurin Allah kamar yadda yace inna ma yataqabbalullahu min almuttaqin. Allah madaukakin sarki kadai yana karban aiki ne a wurin waɗanda suke jin tsoron shi. To idan ya zama manyan annabawa irin waɗannan suna aiki da Allah ya sa su na ginin ɗakin Kaaba ɗaki mafi girma gidan farko da aka fara ginawa domin bautar Allah amma duk da haka addu'a suke wane ne kai kana ginin masallaci ko makaranta da za ka rinka kana fatan Allah ya karɓa maka ba wane ne kai in ka kai taimakon buhun siminti masallaci ko kuma ka ɗibi kuɗi ka bayar a gina ba za ka rinka roƙon Allah ya karɓa maka ba na'am in dai ka ne ne da nufin neman Allah ya karɓa to ka ji ka'idar za ka rinka kana haɗawa da addu'a kana ƙanƙantar da kanka kana neman kusanci ga Allah madaukakin sarki. A cikin wannan aya akwai karantar da mu yin addu'a game da duk ayyukan alheri sannan a cikin wannan aya akwai karantar da mu tawassuli da sunaye da sifofin Allah madaukakin sarki. Malamai suka ce duk inda ka ji wani suna daga cikin sunayen Allah to akwai wata siffa daga cikin sifofin Allah a cikin wannan suna dan haka kaga anan da suka gabatarwa da Allah karɓar aiki sai suka dubi cikin sunayen Allah waɗanne ne suke bayyana kusancin Allah da kuma jin Allah game da addu'ar sai suka ce innaka antas sami'u Allah kai maji ne kana jin abin da muke faɗi al-alim Allah kai masani ne game da wannan aiki namu. Suka ci gaba da addu'a cewa rabbana waj'alna muslimain laka ya Allah ka sanya mu masu sallamawa ne gare ka masu miƙa al'amari ne gare ka wa min zurriyyatina ya Allah muna roƙonka cikin ƴaƴanmu da jikokinmu da tattaɓa kunnanmu. Zurriya takan nufi ɗayan ɓangarori guda biyu zurriya takan nufi ƴaƴa da jikoki har zuwa ƙasa kamar yadda zurriya takan nufi uba da kaka har zuwa sama amma anan abin da suke nema shine ma'anar farko din. Ma'ana ya Allah ka sa mu zama masu sallamawa ne gare ka, ka sa ƴaƴanmu da jikokinmu da tattaba kunnanmu su zama ummatan muslimatan laka, su zama jama'a ce wanda su ma suke sallama maka. Wa arina manasikana, Allah muna roƙonka ka nuna mana yadda zamu bauta maka a waɗannan wurare. Ibadoji da ake a wuraren nan na Ka'aba da kewaye da wannan gari na Makka su ake kira manasikul hajj. To dan haka sai suka yi ta'abiri, amma ba haka ba kalmar manasik abinda take nufi ibada. Mana ya Allah ka nuna mana yadda zamu bauta maka. Amma nan anan addu'ar da suke Allah ya nuna musu yadda za su bauta mishi a wuraren ayyukan hajji. Watuba alaina, Allah madaukakin sarki mun tuba ka karɓi tuban mu. Innaka antat tawwabur rahim, Allah kai mai karɓan tuba ne kuma Allah kai mai rahama ne. Anan ma sai suka sake roƙon Allah da kyawawan sunayen Allah kuma waɗanda ke ɗauke da madaukakan siffofi. Tuba suke yi suna neman Allah ya karɓi tuban, sai suka ce innaka antat tawwab, Allah dama kai mai karɓan tuba ne. Ar-rahim kuma Allah kai mai jin ƙai ne, to ka ji ƙanmu. Addu'ar waɗannan bayan Allah kenan daga cikin annabawan farko waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya bautar da su da ibadoji na musamman ta hanyar ainihin gina wannan ɗaki nashi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. A nan akwai waɗansu bayanai waɗanda al-Imam Ibn Kathirin ya yi, waɗanda daga cikinsu bayan ya gama kawo wannan ayoyi sai yake cewa wa hadhal qabru مرغوب فيه شرعا فإن من تمام محبة عباد الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. أنا دكا مني كئي أبن ديكي فاتاشيني متي كرنتي تنشي زمني كئي دكا مني ملكي أبن ديكي فاتاشيني تنشي زمني ملكي حكني haka abin yake. To idan kai mai ibadar Allah ne, kai ma ka rinka fata ka rinka addu'a ƴaƴanka su zama masu ibadar Allah. Idan kai mai aikin da'awa ne, to ka rinka fatan Allah madaukakin sarki ya sa cikin zuriyarka a samu masu aikin da'awa. Idan kai mujahidi ne, ka rinka fatan cikin ƴaƴanka da zuriyarka Allah ya sa a samu masu jihadi. Dan haka wata rana Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yace a daren nan sai ya sadu da matan shi gaba daya, abinda yake fata shine kowace ɗaya daga cikin su ta zo da ɗa wanda zai zama sabaukin mai jihadi domin ya samu waɗanda za su taya shi jihadi. Sulaiman yana da mata 100, amma da ya sadu da su a wannan dare su 100 babu wadda ta ɗauki ciki sai kwaya ɗaya, ita ma ɗayar sai ta ɗauka sai zama 100 ya zube. Haka Allah madaukakin sarki ya nufa. Amma abinda kadai yasa nake wannan isharar ita ce, da Malam Ibn Kathirin ya gama kawo waɗannan ayoyi sai ya ce to kaga wannan bangare da Allah madaukakin sarki ba da labarin irin yadda Annabi Ibrahim da Isma'il suke fatan daga cikin zuriyarsu Allah ya samar da wata al'umma, wata jama'a wadda take mai sallamawa. To sai ya ce irin wannan kwaɗayin, irin wannan fata, to ana kwadaitar da dukkanin musulmi ya yi wa kanshi yi wa zuriyar shi. Idan kai malami ne, ka rinka fatan cikin zuriyarka Allah ya sa a samu malamai. Idan kai mai ibada ne, ka rinka fatan cikin zuriyarka a samu masu ibada. Idan kai mai taimakawa addini ne, ka fatan cikin zuriyarka a samu masu ibada. Sai ce fa inna min tamami mahabbati ibadatillahi ta'ala, domin na daga cikin tabbatar cika tabautar Allah an yuhibba an yakuna min sulbihi man ya'budullah, shine mutum yayi fata cewa daga cikin tsatsan shi, daga cikin zuriyar shi Allah ya sa a samu waɗanda suke bautawa Allah wahdahu la sharika lahu, shi kadai babu abokin tarayya. To anan ga wani tsokaci, idan kana son ƴaƴanka su gaje ka a wajen kasuwanci, ba za ka bari sai lokacin da suka girma sannan za ka saka su cikin harkar kasuwanci ba. Haka ne? Haka ne. Idan manomi ne kai kana son ƴaƴanka su tashi a cikin harkar noma, ba za ka bari sai sun girma ka saka su a cikin harkar noma ba. Za su tashi a cikin kasuwanci ne da cikin noma
to haka ma da'awa dan haka ku dubi yaron nan yana dan musulmi mala'ika ya dube shi yace wannan dan da shi da uban shi za su gina ɗakin Ka'aba anan haka yaron ya taso yana saurayi uban ya sa shi yana kwaba laka yana miƙo wa uban tubali suna aikin su biyu ba a nemo ƴan bare ma ba ba a nemo laborori ba domin ne wannan na daga cikin tabbatar da manufar dan haka idan kai ne wa'azi ne sa danka ko ƴaƴanka a cikin harkar wa'azi jama'a kun fahimci wannan shine darasin da ainihin sura ta take dauke da shi dan haka sai ya ce wa hada lamma qala Allah ta'ala li Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama kun tuna mun karanto wannan aya lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa Annabi Ibrahim zan maida kai ka zama shugaba zaka zama jagoran al'ummomi kana sai Ibrahim ya ce wa min zurriyyati ya Allah daga cikin zurriyata a samu jagorori kana sai Allah ya ce la yanalu ahdi adh-dhalimin lalle na ya alƙawari cikin zurriyata za a samu jagorori amma fa duk wanda ya zama az-zalimi to ba zai samu wannan alƙawarin nawa ba to kokarin Annabi Ibrahim da yake na Allah ya tabbatar mishi da wannan aikin jama'a shi yasa sai yayi himma a wajen tarbiyyar wannan dan wanda yake shine babba daga nan sai dan na biyu ya biyo bayan wannan tarbiyya shine Ishaq shi kuma shi ya samar da masallacin Qudus dan haka yau masallatai mafi girma da daraja a duniya ka sune masallatai kwaya uku Annabi Ibrahim shi ya gina ɗayan tare da taimakon babban dan shi shine Ka'aba Ishaq shi ya gina ainihin Baitul Maqdis Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda jikan gidan Isma'il ne shine ainihin ya samar da masallacin Madina sarki ya tabbata ga Allah Allah ya amsa wa Ibrahim tashi addu'a jama'a mun fahimci wannan da ke ko to shine sai malai yake cewa wa huwa qawluhu wannan har yau ita ce maganar da Annabi Ibrahim yake cewa wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah da ni da ƴaƴana ka nesanta mu daga bautar gumaka to duk sanda ya zama da gaske kake yi to wajibi ne sai ka tashi ka nuna wa ƴaƴan waɗannan abubuwan a aikace Bahaushe ya ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi kamar yadda Annabi Ibrahim ya ɗauki wannan ɗan ya saka shi a cikin harkar da'awa haka za ka ɗauki ɗanka ka saka shi a cikin harkar da'awa haka za ka nashaɗantar da shi ya nashaɗantu ba don komai ba domin addu'ar da ka roƙi Allah ta tabbata kenan idan ka yi addu'a ba ta isar ba kaɗai sai ka tashi ka bi asbab sabubban da Allah maɗaukakin sarki zai amsa maka addu'arka وسال من سمال يتي وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له يتي مسلم يروي حديثي من صحابي ابو هريره من النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي يتي idan mutum ya rasu duk wani aiki wanda ya aikata da yake samun lada gaba ɗaya sai ladan ya tsaya ma'ana kana mutuwa duk wata ibada duk wani alheri duk wani abu mai ni'ima da ka samar wanda ke samun maka da lada shi ma sai ladan ya tsaya saboda numfashinka ya tsaya sai dai ɗayan hanyoyi guda uku ko duka sadaqatin jariya sadaqa mai gudana idan ka gina masallaci har abada za ka samu ladan wannan masallaci ko kana da rai ko ka mutu idan ka gina makaranta idan ka gina rijiya idan ka samar da wani alqur'ani ko wasu littattafai na ilimi ko wani gida wanda yake wasu bayin Allah ke zama suna cin more shi za ka samu ladan shi matukar hidimar na gudanuwa to matukar ladan zai gudana aw ilmin yantafa'u bihi ko kuma ilimi wanda ake amfanuwa da shi ka karantar ko ka rubuta ko ka samar da sababin samuwar shi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma da na garu wanda ke wa uban shi addu'a dan haka dukkanin uba dole ne yayi fatan dan shi ya zama nagari dukkanin uwa dole ne ta fatan dan ta zama nagari, dukkanin uba dole ya tashi ya yi aiki domin dan shi ya zama nagari don in ya mutu ya amfanar da shi ya mishi addu'a. Awwaladin salihin yad'u lahu, Allah maraukakin sarki ya taimaka. Aya alqur'ani tana cewa inna nahnu nuhyil mauta, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah yace mu muke ainihin rayar da matattu, mana duk wanda ya mutu a cikin wannan aya Allah na ishara akan zai rayar da shi babu shakka. Sai yace wa naktubu ma qaddamu, duk abin da suka gabatar kaf muna rubuce shi, duk abin da ka gabatar Allah madaukakin sarki zai rubuta, in alheri ne ya biya ka lada, idan sharri ne ya baka zunubi. Sai yace wa atharuhum, hakanan abubuwan da suka bari a baya. Wannan aya tana tabbatar da yayin da Allah madaukakin sarki ya rubuta sallar ka ta azhar, to in ka mutu shikenan ladan ya tabbata ya bi ka. Amma kuma idan lokacin azhar tai baka duniya, to tunda baka yi azhar ba za ka samu ladan azhar ba. Amma idan ka gina masallaci ka mutu ka bari, idan aka yi sallar azhar a hali kai kana lahira, to za ka samu ladan sallar azhar. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, haka a lokacin da kai gidan karuwai ko gidan giya, a lokacin da kake da rai za a rinka rubuta maka dukkanin giya da zinar da aka yi. To a lokacin da ka kwanta ka mutu, wannan wurin giya da gidan karuwai da ka bari, haka kuma za a ci gaba da rubuta maka giyar duk da aka sha da zunubin da aka yi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, haka da aka yi kokari ya kai dan adam, kaga cewa a wannan rayuwa ka gabatar da kanka wani alheri, musamman alherin da koda ka rasu zai ci gaba da gudanuwa. Malamai daga cikin malaman farko jama'a da bayin Allah daga cikin waɗanda Allah ya danka mulki a hannunsu, ba su kwanciya su mutu sai sun gabatar da kansu wani abu wanda in sun tafi lahira lada zai rinka bin su, ba dan kun ga saboda ɗayan dalilai biyu ko kuma duka. Dalilin farko shine ka iya tafiya lahira, abubuwan da ka gabata a nan duniya ba su isa su cika maka lissafi ka shiga aljanna ba, mana sai ka je lahira lissafi ya kare, kana da zunubi 30 kana da lada 20, kaga lissafi ya kare wuta zaka. To kaga anan wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, waɗannan abubuwa na alheri da ka tsururuta ka bar su a baya, ladan su zai rinka tafiya gare ka kana can lahira sai ka ga lissafi ya daga. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, dalili na farko kenan. Dalili na biyu, idan ka je lahira idan te kyau zunubin ka yayi ƙasa ladan ka yayi sama, amma duk da haka kuma kai kana son ka ƙara yin sama, to abubuwan nan na alheri da ka bari a nan duniya, to waɗannan abubuwan sai su rinka bin ka, sai kuma su rinka daga darajar ka ainihin a lahira. Jama'a mun fahimta? Al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin littafin Al-Adab al-Mufrad da isnadi sahihi daga sahabi Abu Huraira. Abu Huraira yace a duk lokacin da bawaye su yana kabari sai ya rinka ga ana daga darajar shi, ana daga darajar shi, sai yace daga ina wannan, sai yace daga dan kawani. Yanzu wannan kuma yana tabbatar maka da cewa awwaladin salihin yad'u lahu, dana gari da zai rinka maka addu'a kana lahira yana nan duniya za ta rinka daga darajar ka a lahira. To sannan kai kuma a matsayin ka na da, ka ji yadda lafazin hadisin Abu Hurairah yake, ba za a ce mishi daga wani dan ka ba, za a ayyana mishi daga dan ka wani. Ashe idan ku biyar mahaifin ku ya haifa, idan ya kwanta ya rasu, sadaka da addu'a da biyayya da wani yake wa uban tashi bata isar muku ba sai kowa yayi tashi, mana ba fardu kifaya bane, ba abu ne wanda wani ke dauke wani ba, abu ne wanda kowa zai yi a matsayin yayi wa uban shi biyayya. Idan baka yi baka yi baka wani ka uban biyayya ba, Allah maraukakin sarki ya taimaka. To aya sai ta ci gaba da cewa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ya ubangiji muna roƙonka ka tarar da wani dan aiki daga cikin su yatlu alaihim ayatika wanda zai rinka karanta musu ayoyinka wa yuallimuhumul kitaba wal hikma kuma ya rinka sanar da su littafin Allah da ainihin hikma abinda ake nufi da littafin Allah anan shine alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda zamu zo mu ji wadansu hadisi da zasu ishara zuwa ga fassara haka da kuma bayanai na malamai ya rinka cewa ana da'watu abi ibrahim addu'ar da babana ibrahim ya rinka yi ya Allah ka aiko da wani daga cikin su a matsayin dan aikenka zuwa gare su sai annabi ya ce nine wannan addu'ar akai na ta tashi akai na ta aiki to rinka karantar da su littafi shine alqur'ani wal hikma yana karantar da su hikma ita ce sunna al-imam ash-shafi a cikin risala yace a wurin dukkan malaman da ne karatu wurin su sun faɗa min cewa duk inda ka ji al-kitabu wal hikma ta zuwa qur'ani to al-hikma al-muradu al-muradu biha as-sunna sunna ake nufi ya Allah ka tayar da wani daga cikin su wanda zai rinka karanta musu littafin ka da sunnonin ka wa yuzakkihim kuma ya rinka tsarkake su daga bid'a ya rinka tsarkake su daga shirka ya rinka tsarkake su daga zalunci ya rinka tsarkake su daga saban Allah ashe ko ana karanta mutane alqur'ani ko ana karanta mutane sunna sai kuma ai rinka fadakar da su dangane da kazantar waɗannan abubuwa da makamantan su shine duk abin da zai bata imanin su duk abin da zai bata ibadar su duk abin da zai bata tarbiyar su duk abin da zai bata mu'amalar su shirka tana bata aqida zalunci yana bata ibada idan kana zalunci ko kai addu'a Allah ba zai karba ba ka cewa wannan to sannan fasikanci kuma yana bata tarbiya to sannan bid'a tana gurbata addini da haka masu wa'azi lallai ne a cikin wa'azinku ku rinka hadawa da wa'azi game da shirka mutane su bar shirka ku rinka hadawa game da zalunci su daina zalunci su daina fasikci su kuma daina ainihin bid'a dan haka Allah madaukakin sarki ka aiko da wani cikin su wanda zai rinka karantar da su littafi da sunna sannan yana tsarkake su daga duk abin da zai gurbata musu addini innaka antal azizul hakim Allah kai buwayen sarki ne kuma gani ne ya Allah wannan ainihin aya da al-imam ibnu kathir ya zo kanta sai yace ya qulu ta'ala ikhbaran an tamami da'wati ibrahim li ahli al-haram na daga cikin karashin da addu'a annabi ibrahim take bayyana ga mutanen makka an yab'ath Allahu fihim rasulan minhum Allah ya aiko da wani manzo daga cikin su ay min zurriyyati ibrahim wato daga cikin zurriyar annabi ibrahim ko kun fahimta jama'a baka yi laifi ba ko kadan kace ya Allah a cikin waɗannan almajirai nawa Allah ka tayar da wani daga cikin su wanda zai rinka karantar da su ya Allah daga cikin waɗannan ƴaƴa nawa ka tayar da wani daga cikin su wanda zai rinka karantar da su in kai haka baka so kanka ba daidai ne an fahimta jama'a domin alheri ne kake neman ya matso kusa da kai to ya ƙara matsowa kusa da kai dukkanin malami burin shi shine a ce yana da rai ko bai da rai almajiran shi sun dauki hannu a wajen da'awar shi dukkanin uba abinda yake bukata a samu cikin ƴaƴan shi sun dauki irin tarbiyyar shi domin tarbiyyar ta ci gaba da gudanuwa a cikin wannan zuriyar shi to annabi ibrahim ya hada abubuwa biyu shi annabi ne kuma shi uba ne sannan shi kaka ne dan haka wannan addu'ar duk inda ta kai ta komo sai kaga yana yin ta a cikin gidan shi a cikin ɗakin shi a cikin zuriyar shi sai malam ya ce wa qad wafaqat hadhihi ad-da'wati al-mustajaba qadra Allah as-sabiq fi ta'yin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan addu'a ta annabi Ibrahim sai ta dace sai Allah madaukakin sarki sai ya karbe ta sai ta tabbata akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rasulan fil ummiyin ilayhim Allah ya aiko Muhammad a matsayin manzo zuwa ga waɗannan mutane waɗanda Allah bai taba aiko musu da littafai ba ko ila sa'irul ajamiyin sannan waɗanda ba larabawa ba ma gaba ɗaya sai ainihin sakon manzon Allah ya isa zuwa gare su min al-insi wal jin tun daga mutane har zuwa aljanu annabi umama ta kala kuntu ya rasulullah ma kana awwalu bad'i amrika sahabi abu umama yace ya manzon Allah menene tarihin fara da'awarka daga wannan lokaci ne tarihin da'awarka ya fara kana sai yace da'awatu abi ibrahim tarihin da'awa ta fara tun ranar da babana ibrahim ya min da'awa ya min addu'a tun daga ranar tarihin da'awa ta fara wa bisharatu isa da kuma bishara da dan uwana annabi isa yazo ya rinka yi game da ni wara'atni annahu kharaja minha nuru sannan wata rana kuma mahaifiyata ita ma sai ta ga wani haske ya fito daga jikinta aba'at lahu qusur ash-sham wanda ya haskaka dukkan manya-manyan fadoji na kasar sham wannan shine tarihin farko na da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda annabi yake son ya nuna maka tarihin da'awar shi ya sha bamban da tarihin da'awar duk wani mai da'awa duk wani mai da'awa tarihin da'awar shi na farawa ne daga ran da ya fara da'awar to shi ku annabi Ibrahim annabi Muhammad da'awar shi ta fara ne tun ranar da baban shi annabi Ibrahim ya roki Allah tun daga ranar tarihin da'awar ya fara sannan sai lokacin da annabi Isa yazo yana tashe la sunan annabi yana tafade a ko ina masu bishara duk suka ruwaito cewa annabi Isa yayi bisharar cewa dan uwan shi yana nan zuwa da sako a ƙarshen duniya kuma sunan shi wani wannan ma yayi makin din ranar farko ta jin tarihin da'awa annabi Ibrahim a cikin kabila Bani Isra'il sannan a wannan zamani kuma da annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kusa bayyana mahaifiyar shi ta yi mafarki sai ta rinka ganin wani haske yana fito mata daga ainihin jikinta wanda wannan haske sai ta ga yana haskaka dukkan manya-manyan fadoji na kasar Sham daga riwaya sai ta tafadin wannan ainihin haske wannan hasken lokacin da ta haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka fassara mata cewa shine tarihin wannan ainihin hasken da ta rinka gani malai yake cewa walam yazal zikruhu fil nas madhkuran mashhuran sa'iran hatta asbaha bismihi hatta afsaha bismihi khatamu anbiya ibni isra'il tun daga lokacin da annabi ibrahim yayi wannan addu'a haka aka rinka fatan to wane ne wannan har sai annabin karshe cikin annabawan bani isra'il shine annabi isa yazo ainihin wato ya fadi sunan shi karara haisu qama fi bani isra'il khatiba ayan da annabi isa miki yana wa'azi cikin bani isra'il wa qala yace inni rasulullahi ilaykum ni dan aikin Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya kuma na gaskata dukkanin abinda na samu a gabana min at-taura na at-taura wa mubashiran bi rasulin sannan ne muku al-bishr da zuwan wani manzo ya'ti min ba'di ismihi ahmad yana nan tahowa bayana kuma sunan shi ahmad wannan bishara annabi isa yayi ta ne a cikin jama'a dan haka dukkanin sahabban annabi isa ka ruwaito ta kuma kowa ya ruwaito ta da gwargwadon salan da ka karanta za ka gane ba wani ne ake wannan bishara ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malam yace wa qawluhu wa ra'atni annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu qusur ash-shanqila kana manaman ra'atuhu hina hamalat bihi wasu malamai suka ce mafarki ne mahaifiyar annabi tai a ran da cikin annabi ya shiga gare ta sai ta yi mafarki wa qassathu ala qaumiha sai ta bada labarin wannan mafarki fa sha'a fihim sai labarin wannan mafarki ya yadu a cikin su washtahara bainahum kuma mas'alar ta zama shahararriya a tsakanin su wa kana zalika tawti'atan sai wannan ya daidai da haihuwar annabi da aka yi shine ya haskaka waɗannan ainihin wato manya-manyan fadoji na ƙasar Sham abin da ake nufi shine sarakunan su da manyan malaman su mabiya addinin Nasara da mabiya addinin Yahudanci to haske ya zo wanda zai kawar da duhun da ainihin suka saka mutane a ciki Allah madaukakin sarki ya taimaka manyan malamai daga cikin ainihin malaman tafsiri al-Imam Muhammad ibn Ishaq da yake fassara yu'allimuhum alkitaba wal hikma qala yu'allimuhum alkhaira fayaf'aluhu washarra fayattaquhu na daga cikin ainihin wato hikimomin ya karantar da su alhirai kuma su aikata alhirar ya tsoratar da su dangane da sharri kuma su guji shi sharri wa yukhbiruhum bi ridallahi anhum sannan ya ba su labarin yarda Allah gare su idza ata'uhu idan ainihin suka yi mishi ainihin da'a liyastakfiru min ta'atihi idan su ƙara yawa ta ta'a din wa yajtanibu ma yuskhituhu min ma'asiyatihi sannan duk abin da zai ainihin wato bakantawa Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar da su domin ainihin su kauce wannan al'amari Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi kun ji annabi Ibrahim kun ji addinin annabi Ibrahim kun ji addu'o'in annabi Ibrahim kun ji ayyukan annabi Ibrahim sai Allah ya ce wa man yarghabu an millati Ibrahim na'am
wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه باب وند ذي كامت الدين النبي إبراهيم سيماً دي ميدا كان شواوا ولقد اصطفيناه في الدنيا الله يقول أولا يواك دنيا منذاب النبي إبراهيم من بيبي تاشي وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ alahira kuma yana daga cikin bayin Allah na gari Allahu akbar a duniya Allah ya daukaka annabi Ibrahim daukakar da wani bai same ta ba na daga cikin daukaka mafi girma Allah ya mai da shi annabi manzo kuma uban annabawa to daukakar da tafi kowace a ƙarƙashin cewa shi uban annabawa ne da ya zama bayan ya zama uban annabawan bani Isra'ila ya kuma koma ya zama shine uban ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka annabi yakan kira shi baba kai tsaye ana da'watu abi ibrahim ni addu'ar baba na ce ibrahim Allahu akbar matar shi ta yi ko kuma baiwar shi mariya daga riwaya sai ni ke cikin jama'a yace a daren jiya mariya ta haifa min ɗa namiji kuma na sa wa'an sunan baba na ibrahim Allahu akbar saboda haka kaji annabi Ibrahim kaji irin da'awar annabi Ibrahim sai Allah ya ce yanzu don girman Allah wane ne zai kyamaci addinin annabi Ibrahim babu mai kyama addinin annabi Ibrahim sai wawa malamai suka ce wannan mai da martani ne ga dukkanin kafiran da ke danganta kansu zuwa ga annabi Ibrahim a halin suna kafirci kaji da Yahudawa cewa suke su ƴaƴan annabi Ibrahim ne su jikokin annabi Ibrahim ne kiristoci ma haka mushrikan larabawa ma cewa suke haka to ba nan ba kuma dukkanin su a irin addinai da suka samu kansu na ƙarya cewa suka yi haka addinin annabi Ibrahim yake addinin annabi Ibrahim yahudanci addinin annabi Ibrahim kiristanci addinin annabi Ibrahim bautar gunki sai Allah madaukakin sarki ya ce a addinin annabi Ibrahim babu shirka a ciki babu ƙarya a ciki babu tsafi a ciki ranar da aka ci Ka'aba da yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam Makka da yaƙi annabi ya shiga cikin Ka'aba da ya shiga cikin Ka'aba sai ya ga gazanan annabi Ibrahim sun yi drawing annabi Ibrahim amma a jikin drawing din a jikin zanen ga annabi Ibrahim da karakara a hannun shi karakara wato wasu ainihin itatuwa ne ko kuma wasu kara ne na yin tsafi wanda galibi in ka ji an ce karakara a ƙasar Hausa ana amfani da su ne don gano abin da ya bata dukiya ta bata an yi maka fata sai a ce a zo a yi karakara in aka zo aka yi da gwargwadon irin yadda suke sai a ce an gano cewa motarka da aka sata tana wuri kaza an gano cewa ɗanka da ya bata yana wuri kaza an gano cewa agogonka da ya bata wani ne ya ɗauka to sai suka yi annabi Ibrahim da irin waɗannan karare na tsafi a hannu sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku wanke Allah ya la'ance su wane ne ya ce musu Ibrahim matsafi kenan waɗannan karakara tsafi ne har yanzu kuma mutane suna yin su, imma a yi su a watsar da su a kandaurin kasa, imma a yi su a je a watsa su a ruwa. Tsafi ne jama'a, ba musulunci bane. Wannan bai dace da addinin Annabi Ibrahim ba. Yahudawa da suke cewa Allah yana da dashi ne Uzairu, addinin Annabi Ibrahim babu bautar da wani in ba Allah ba, don haka shirka ce. Kiristoci da suke cewa Allah yana da ɗa yana da mata, wannan ba daidai bane ga addinin Annabi Ibrahim. To abin da karatun yake cewa anan shine, idan ba yaya ba, babu wanda zai ci gaba da danganta shirka ko kafirci da addinin Annabi Ibrahim, ya kuma kyamaci hakikanin addinin Annabi Ibrahim. Shi yasa duk da zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama addini ya yi cewa mutanen Makka, sai aka samu wasu matasa sai suka yi tawaye. Daga cikin matasan nan akwai Waraqatu bin Nawfal. Waraqatu bin Nawfal da shi da wasu matasa a lokacin suka ce gaskiya jama'a mun bata. Aka ce me kuke nufi? Suka ce Annabi Ibrahim ba zai yi bautar gunki ba, saboda haka za mu tafi nemo addinin Annabi Ibrahim na gaskiya. Suka shiga duniya suka yi talalibe, duk inda suka je aka karanta musu labarin addinin da suka haɗu da shi, sai su ji akwai shirka a ciki, sai su ce a'a, ai abin da suka gudo kenan. Sai Waraqatu sai ya samu dama-dama a lokacin shine addinin Christianity, sai ya je shiga cikin addinin, ya koyi karatun, ya koyi yaren, har yanzan yana iya karanta injila da yaren Ibriyananci, ya zo yana rubuta ta yana fassara ta da Larabci. Ya dawo gida a halin ya manyanta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. A daidai lokacin ɗaya daga cikin abokan tafiya guda uku shi kuma ya rasu a can garin neman addinin Annabi Ibrahim. Ɗaya shi kuma ya ga Kiristanci ma wallahi ba zai karba ba, sai ya dawo kullum gari ya waye, sai wanka, sai je sai ya rataye kanshi ya makalkale a jikin Ka'aba, haka labulan Ka'aba, yana kuka yana cewa Allah mun fata, Allah mun fata, ka kawo mana addinin gaskiya. Yana cikin haka shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin bayyana, ya musulunta ba da dadewa ba ya rasu. Wannan yake nuna maka addinin Annabi Ibrahim na gaskiya babu shirka a ciki. To kenan duk wanda kaga yana shirka a cikin addinin shi, to ya mai da kanshi wawa, kuma ba addinin Annabi Ibrahim yake ba. To sannan sai Allah ya nuna maka irin sakamakon da yawa Annabi Ibrahim saboda ya tsaya addinin gaskiya a nan duniya, Allah ya ɗaukaka shi. Allah yana nuna maka kenan in ka tsaya ga tsantsar tauhidi babu shirka, za ka samu ɗaukaka a nan duniya. Sannan a ranar lahira za ka waye gari daga cikin manyan bayin Allah na gari. Allah madaukakin sarki ya ce iz qala lahu rabbuhu aslim. Na'am,
iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin.
Allah madaukakin sarki ya ce iz qala lahu rabbuhu aslim, ka tuna lokacin da Ubangiji ya ce wa Annabi Ibrahim ka miƙa wuyanka gare ni. Kama sai Annabi Ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin, na miƙa wuyana ga Allah Ubangijin talikai. Wannan ainihin irin wasiyya da Allah maɗaukakin sarki wa Annabi Ibrahim, wannan irin addini da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora Annabi Ibrahim, da irin wannan sallamawa da Allah ya ɗora Annabi Ibrahim a kai. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. نعم.
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم
Allah ya ce wa wasa biha Ibrahim banihi, Annabi Ibrahim ya wasiyar irin waɗannan kalmomi ga ƴaƴan shi. Waɗanne kalmomi ne? Shi ita ce kalmar aslamtu li rabbil alamin, na sallama wa Allah Ubangijin halitta. Annabi Ibrahim ya wa ƴaƴan shi wasiya da ita, ma'ana ƴaƴan shi da ƴaƴan shi da jikokin shi, yana ga ƴaƴan ku kuma ku ga ƴaƴan ku su ma su ga ƴaƴan su, kowa ya sallama wa Allah madaukakin sarki. Wa Yaqubu, haka nan annabi Yaqub shi ma yayi wasiya ga ainihin ƴaƴan shi shi Yaqub jika ne da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Yaqub afwan inam wato annabi Ibrahim yana da Ishaq Ishaq yana da da Yaqub to kaga Yaqub jika ne ga jika ne ga annabi Ibrahim kenan abinda ayat take nakalto maka ita ce magana da ne isharar shi yayi wasiya ga ƴaƴan shi ƴaƴan su kuma sun yi wasiya ga ƴaƴan su har ga jikan annabi Ibrahim shi ma yana wasiya ga nashi ƴaƴan wato tattaba kunnan annabi Ibrahim kenan su Yusuf ko kun fahimta jama'a shine kaga addu'ar annabi Ibrahim tana ta tabbata yadda yake cewa wa min zurriyati ya Allah daga cikin zurriyata amma ina son ka gane addu'ar tana tafiya ne tare da me tare da aiki ana addu'ar ne ana aiki ko kun fahimta ana nuna wa ƴaƴan a aikace sannan ana fada musu da baki wa wasa biha Ibrahim banihi annabi Ibrahim yayi wasiyar wannan kalma ga ƴaƴan shi ku rinka musulunta ku rinka sallamawa ga Allah su ma ƴaƴan suka yi wasiya ga nasu ƴaƴan su ne su Yaquba da suka tashi jikokin Ibrahim kenan su ma suka ci gaba da wasiya ga nasu ƴaƴan su ne su Yusuf tattaba kunnan su wa kenan tattaba kunnan annabi Ibrahim kaga addu'a annabi Ibrahim tana tafiya kenan wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya Yaqub da annabi Ibrahim suka kara da bayanin cewa ya ku ƴaƴana inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zabar muku addini Allahu akbar ma ahsana hadhihi al-maqula ku dubi dadin wannan kalmar inna Allah astafa lakum ad-din bai ce na zabar muku ba Allah ya zabar muku addini ba ni ne ubanku na zabar muku ba inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zabar muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun dan haka kar ku sake ku mutu ya ku ƴaƴana sai kuna musulmi wasiyar annabi Ibrahim kenan ga ƴaƴan shi ƴaƴan annabi Ibrahim wasiyar su kenan ga ƴaƴan su jikokin annabi Ibrahim wasiyar su kenan ga tattaba kunnan annabi Ibrahim wato nasu ƴaƴan inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zabar muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimuna duk dauki ba dadin da za a yi duk gwagwarmayar da za a yi duk hayaniyar da za a yi duk rudanin da duniya za ta shiga ku tsaya akan addinin da Allah ya zabar muku kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi inna ad-dina indallahi al-islam kenan sunan addinin musulunci ko kuma sunan ku musulmi jama'a wannan kawai shine addini jama'a wannan kawai shine sunanka manta da duk wani suna a duk lokacin da aka tambaye ka manta da duk wata kungiya ko dariqa ko filosofi ko wata aqida ana muslim ne musulmi ne wa ma dinuk dinul islam musulunci ne addini inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zabar muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu sai kuna ainihin musulmi wannan ita ce wasiyar annabi Ibrahim da ainihin ƴaƴan shi da jikokin su da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa to sai Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labarin irin tasirin wannan wasiyar a cikin jinin annabi Ibrahim Allah ya ce am kuntum shuhada na'am
am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala libanihi إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون
نعم أتم بايا أخيطهون أبو اللورة ديت شيء من أن الله يزابر مكو الديني كمن hanyar rayuwa. Abinda nake so kowa ya fahimci addini kenan da cewa hanyar rayuwa. Na'am, in ka ce addini bautar Allah ba kai laifi ba, kenan duk abinda kake bautawa Allah ne. Amma in ka ce addini kuma hanyar rayuwa, shine kenan duk wani abu da ke cikin rayuwarka gaba ɗaya addini ne. Don haka ibada da kake addini ce, mu'amala da kake ta kasuwanci addini ce, hudda da kake ta zamantakewa da jama'a addini ce, hakanan jagoranci da shugabanci da biyayyar shugabanci to addini ne. Jama'a, wannan ta'arifi ko definition na addini shi ya bambance musulunci da duk wani abu wanda ba musulunci ba. Da wannan, a musulunce ba mu yadda cewa akwai wani abu da ke rayuwa a duniya da ke da suna addini ba, ba musulunci ba. Na daga cikin characteristics, na daga cikin supporting addini ya zama ya mamaye dukkan rayuwarka gaba daya. Idan ya zama akwai wani bangare na rayuwarka da addinin ka bashi da ta cewa, to imma baka san addinin ba, imma ba addini ba ne. Don haka kaga musulunci yana da komai gaba daya, complete package ne, gaba daya komai akwai. Ya za ka bauta wa Allah, yaushe, guda nawa, ji Allah ya bayyana. An fahimta jama'a? Wace irin mace za ka aura, guda nawa, duk Allah ya bayyana. Wane irin abinci za ka ci, yaya gwargwadon da za ka cin, wane irin ruwa za ka sha. Jama'a mun fahimta? Idan ka zo bacci, da ya za ka kwanta, da wane ɓangare, wace addu'a, idan kai mafarki ya za ka yi, in ka zo shiga ban ɗaki, da wace ƙafa, da wace addu'a, da wace za ka fita, da wace addu'a za ka yi. Wannan shi yake tabbatar maka da cewa gaba ɗaya hanyar ibada an zayyana maka. Idan ka zo kasuwanci, me ya halatta ka saya, me bai halatta ba, yaushe ake ciniki, yaushe ne ba a yi, me ake sayarwa, me ba a sayarwa, yaya ake sayarwa, ya ake cin riba, idan faduwa ta kama ya za ka yi, duk akwai a musulunci. Haka idan ka taho, yaya zamantakewa tsakaninka da makwabtanka, musulmi ne ko ba musulmi bane, yaya zamantakewa za ta kasance maka a hanya, mu'amala a hanya, in ta hada ka da wani, wa zai fara wani sallama, wanda yake kan abin hawa, yo wanda ke kasa, wanda ke kasa yana tafe, yo wanda ke zaune. Masu yawa siwa kaɗan, duk wannan yana nuna maka komai musulunci na da ta cewa. Idan ka shiga ban ɗaki, ina ne ya halatta ka duba, ina ne bai halatta ka duba ba, duk musulunci yana da ta cewa. Ya za ka zauna da matarka, ya za ka zauna da ‘ya’yanka, ya za ka zauna da mai gidanka, ya za ka zauna da mahaifinka, ya za ka mu'amalanci surukanka, musulunci dai ya kawo wannan. Da wannan ne musulunci ya zama complete way of life, cikakkiyar hanyar rayuwa ita ce musulunci. A sauran abubuwan da ake kiransu addinai, za ka ga hatta wajen ibadoji babu gamsashen bayani. Da haka kullum aka bugo tambaya, sai ka ji yana cewa ni a gani na, ni a gani na, ni a gani na, saboda mai babu nassoshi. Amma aka zo ɓangaren abinda ya shafi mu'amala fa, to wannan kuma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wani pastor ne ma'aikaci ne a wani banki ne na kasuwanci, wata rana wata hudda ta hada mu, sai zama hudda ta ci gaba da gudana a tsakanin mu. Sai zama a cikin ma'aikatan bankin akwai wani ya dauki aya ji yayi mata ciki, ya dauke ta yi mata ciki, bayan kwana biyu aka zo aka daura aure, bayan kwana biyu ta haihu, sai zo watsar da ya ta wulakanta ta. Ana nan sai sake wata ciki, sai kawo ta akan a zo a daura musu aure. Sai pastor ya ce, a'a, yanzu wannan abin da nake gani ba za a daura muku aure ba, ka je tukuna ka zauna da ita. sai in kun haihu kamar biyu ko uku mun tabbatar da gaske ne sannan sai ku zo a daura aure. Sai ka ce ya sai ya ce ai yace wannan yaron yace in ka daura mishi aure zaka ji kunya. Haka yaje ya zauna da ita suka haihu biyu ko uku. To sai su dawo mun tabbatar zai zauna da ita kenan. To wannan fatawa ce. Saboda ba nassi. Haka da nasoshi. To dan haka kaga hatta asalin addinin nasu da annabawan suka zo da shi sai Allah ya mai da shi muakkat. Yana da lokaci. Haka yace wa idhar rusulu uqitat. Ana tsaida manzanni to manzon karshe zai bayyana da ya bayyana duniya ta kusa zuwa. Waistu baina yadayi sa'a. Jama'a mun fahimta a karkashin wannan jama'a. Wannan addinin zaka yi shi ne kaf a rayuwarka. Dan haka ku dubi addinin mu. Gashi ne nan yake fito maka a haba. Addini na da ta cewa. Gashin da ya fito maka a mara, addini na da ta cewa. A hammata na mara kumbar hannunka da ta kafarka, addini na da ta cewa. Launin tufa da zaka sa, addini na da ta cewa. Na'am, bai halatta namiji ya sanya tufafin da suke yalo ba. Na'am, mace bai halatta ta sanya matsatsun kaya ko kayan da suke kama da na maza ba. Namiji bai halatta ya sanya kaya da suke kama da na mata ba. Bai halatta ka wuce kwana 40 baka yanke kumbarka ko gashin hammata ko gashin mara. Bai halatta ka aske gemunka ba. Duk wannan addini ne. Bai halatta kai isbali ba tufafin ka su ja kasa sannan mace kuma bai halatta ta dage ba. Waɗannan fa duk nassoshi ne daga Allah ya aiko annabin shi da su. Dan haka wannan addinin jama'a idan ka samu musulmi baya bin shi to imma jahili ne imma ja'iri. Ma'ana imma jahili ne bai san Allah ba, bai san abin da Allah yake ba. Imma ya sani ya kangarewa Allah to ya zama ja'iri. A ƙarƙashin wannan jama'a Ibn Kathir ya yi wata magana a ƙarƙashin da yake cewa ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yace ai ahsinu fi halil haya, ya ku ƴaƴana ku kyautata rayuwarku a lokacin da kuke yin ta. Wa alzimu hadha kuma ku lazimci wannan addini. Liyarzuqakumullahu alwafata alayhi, dan Allah ya azarta ku rasuwa a kan shi. Kaji idan baka rike addinin da kyau ba ranar da ka zo mutuwa ba baka mutu a kan shi ba. Dan haka sai ka lazimce shi tun daga farko har ƙarshen rayuwarka. Kai ya zama akwai sanda kake yin shi, akwai sanda baka yin shi. In ka zo mutuwa baka rena kanka. Ka lazimci addinin titir. Komai naka ya zama addini ne. To shikenan sai Allah ya azurta ka mutuwa akan addinin. Fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alayhi, domin galibi mutun yana mutuwa ne akan abin da yake akai. Allahu akbar. Al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi a cikin littafin shi Saidul Khatir yace wani mutun ne yayi ta kasuwanci yana neman kuɗi har ya tara dukiyar da ta isa ya ci shi da ƴaƴan shi da zuriyar shi. Amma madadin ya natsu ya dawo ya bauta wa Allah sai ya zama ya mai da neman dukiyar ta zama ibada. To mecece ibada? Ita ce abin da ake ba kakkautawa. Ya ce sai ya ci gaba da tafiya nema. Ya ce garin ya haura ruwa ne zuwa wani ƙauye da zai saro kaya, sai kwale-kwale ya kife da shi sai ya mutu. Don haka har ya mutu bai huta ba, har ya mutu bai ci dukiyar da ya tara ba. Fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alayhi, galibi mutum yana mutuwa ne akan abin da yake akai. Idan ka lazumci karatun alqur'ani zaka ga cewa wata rana kai karatun alqur'ani ka gama kenan sai ka kwanta ko ka shingida sai ka ga Allah madaukakin sarki ya dauki ranka. Fa innal mar'a ghaliban yamutu ghaliban ala ma kana alayhi wa yub'athu ala ma mata alayhi, dan adam yana mutuwa akan abin da yake rayuwa akai, kuma yana tashi ne akan abin da ya mutu akai. Wa qad ajra Allahu al-karim 'adatahu, Allah ya gudanar da al'adar shi akan haka. Bi anna man qasada al-khaira wasiqa lahu, wanda duk yake neman alheri ko Allah zai tadar da shi. Duk wanda ke neman alheri Allah zai bashi alheri. ويسر عليه كما الله زي سوق جميع الهيري ومن نوى صالحا ثبت عليه وند دي يكي فاتن نغرتا to yin samu nagartar sai Allah ya tabbatar da shi akanta munasaba wannan magana da Ibn Kathir yake kawowa shine inna Allah astafa lakum ad-din ya ana Allah ya zaba muku hanyar rayuwa to kar ku dauki wata balle ku mutu akai ku dauki wannan da Allah ya zabar muku dan haka ku mutu akanta inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah yake am kuntum shuhadaa Allah barkokin sarki yanzu yana magana da duniyar yau ne kamar yadda ya magana da duniyar zamanin sahabbai ya magana da duniyar zamanin da duk suke sauraron alqur'ani yace ya ku masu karatun qur'ani ya ku masu sauraron alqur'ani kuna nan ne a halarce izhabara yaqub almaut a lokacin da mutuwa ta halarto annabi yaqub annabi yaqub dinnan shine muka je ne wa ƴaƴan shi wasiya akan su tsaya akan addinin da Allah ya zaba musu kan su mutu sai akan shi to da mutuwa ta zo mishi jama'a sai tattaro ƴaƴan da ya tattaro ƴaƴan sai yake so ya sake jaddada musu waccan magana amma sai Allah ya karkato hankalin mu jan hankali irin na wanda ake so ya saurari magana wane kana nan ne to in baka nan eh to saurari ga Allah zai faɗa maka abin da ya faru am kuntum shuhada kuna nan halarta ne izhabara yaqub almaut lokacin da mutuwa ta halarta wa annabi yaqub iz qala li banihi ma ta'budun min ba'di Allahu akbar jama'a kun ji a lokacin da yake da rai ya kasance muhaiminan ala abna'ihi wato ya sa ido akan ƴaƴan ya tabbatar ya rike wuta sun tsaya akan wannan addini amma yanzu zai mutu ne sai tara sai yake tambaye su mata abuduna min ba'di me za ku bauta a bayana kamu sai suka ce na abudu ilahak za mu bauta wa allanka allan nan naka wa ilaha abaika allan da iyayenka da kakanninka suka bautawa ibrahim kaga anan sai suka kira ibrahim a matsayin baban shi amma ibrahim wane ne gare shi kaka gare shi amma sai suka ce abaika ibrahim sannan wa isma'il isma'il kuma menene gare shi bappa ne gare shi bappa wani uban shi ne amma sai suka kira shi da me da baba dan haka kakanka zaka iya ce mishi baba wani ubanka ko kanin ubanka zaka iya ce mishi baba an fahimta jama'a ka karanta kamusul qur'an na al-imam ad-damighani zaka samu wadannan bayanai a daidai wannan wuri sai da ya tsaya tattauna maganar wa ishaqa sannan kuma da mahaifin naka ishaq sai yanzu ne aka zo kan mahaifin annabi yaqub mahaifin shi na jini amma ibrahim kakan shi ne isma'il kawin shi ne amma ishaqa to wannan shine mahaifin shi to sai ƴaƴan Yaqub suka ce za mu bautawa Allah da kakanka Ibrahim ya bautawa Allah da kawunka Isma'il ya bautawa Allah da babanka Ishaq ya bautawa ilahan wahida shine Allah daya wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu sallamawa ne ga Allah yanzu aikin uban su ya cika shine yayi tabbiyar su akan tauhidi ya kula da tauhidin su matukar yana da rai sannan ya jinjina su ya kiyaya za su kasance bayan ya mutu suka tabbatar mishi da cewa yadda aka rike wuta tun da to haka za su ci gaba da rike wuta tauhidi kawai annabi ibrahim Allah daya isma'il Allah daya ishaq Allah daya sai kuma suka ce wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu sallamawa ne Allah yake tilka ummatu kun ga waccan al'umma wannan al'umma su Ibrahim da Isma'il da Ishaqa da sauran annabawa kad khalat sun riga sun gabata laha ma kasabat abinda suka aikata sun aikata ya bi su walakum ma kasabtum abinda kuke aikatawa shine zai bi ku wannan aya tana mai da martani ne ga duk wani wanda yake tunanin shi dan wane ne dan haka aikin da iyayen shi da kakannin shi suka yi na alheri zai dawo gare shi sai Allah ya ce a to Yahudawa suna da wannan aqidar mun abin da suke cewa su ƴaƴan Allah ne, su masoya Allah ne, su ƴaƴan bayin Allah ne, su ƴaƴan masoya Allah ne. To amma matsalar ko suna bin Allah, a'a, ko suna son Allah, a'a. To shine Allah madaukakin sarki ya cike wannan tarihi da cewa tilka ummatun kad khalat, wancan al'umma ta riga ta gabata, laha ma kasabat, abinda ta aikata ta aikata aminta, walakum ma kasabtum, abinda kuke aikata ko kuma shine za a hukunta ku da shi. Allah madaukakin sarki ya ce wala tusaluna amma kanu ya'maluna, ba za a tambaye ku aikin da suke aikata ba. Na ba karanta ta ko faddal malam. Na'am.
Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa ma tus'aluna amma kanu ya'malun.
Na'am. Tilka ummatun qad khalat, wannan al'umma ta riga ta wuce. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, abinda wannan al'umma ta aikata nata ne, abinda ko kuma kuke aikatawa shine naku. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, ba za a tambaye ku aikin da suka kasance suna aikatawa ba. Dan haka jama'a, kar ka sake ka taba ruduwa kai ne dan wani, kai ne jikan wani, kullum kai kokari kai ka zama kai ne wani. Na daga cikin abin da ya lalatar da Yahudawa shine wannan burace-burace, su ƴaƴan Allah ne, su ƴaƴan annabawa ne, su jikokin annabawa ne. Ko mun fahimta jama'a? Wallahi ku tashi ku dage da wannan munasabar ce nake ba da uzuri zuwa ga dangi na zage-zage akan wallahi ku dage da ilimi. Dan yanzu duk inda ka samu mutum ba zage a ko ina ana magana ilimi, zariya binne ilimi sai ga yana hura hanci. Amma tambayar ita ce wannan past glories ne, darajoji ne na wasu mutane da suka tsururutar da garin da ya zama haka. A yanzu haka ƴaƴan zariya suke son ilimi, suke hidimar ilimi irin yadda iyayensu da kakanninsu suka yi? Wallahi ba haka bane. Idan kuwa kace haka, to ɗayan abu biyu, ko dai ƙarya kake ko kuma baka san tarihin zariya ba. Ita zariya asalinta makaranta ce, dan haka duk wani gida da ka gani akwai malami, akwai limami ko alkali, mafi karanci akwai lada ne, amma ɗalibin ilimi ne. Saboda haka da ake cewa birnin ilimi din birnin ilimi ne. Amma wannan daraja ta samu ne shekara 200 lokacin sarkin Zazzau Jatau. Shi yasa lokacin da daular Usmaniya ta kafu, sarkin Zazzau Jatau bai je karɓo tuta ba, aiko mishi dan rediyo ne domin malami ne, yana zaune yana karantarwa, ci gaba yayi da karantarwa. Amma ya haɗe daular shi ta shiga cikin daular Usmaniya. To abin da muke cewa, ko haka yanzu ƴaƴan suke? To dan haka duk lokacin da kaga ana cewa zariya binnin ilimi, kai da zazzagi ba dole za ka rinka yi ba, sai ka duba a cikin ilimin kai ne kake da shi. In ba haka ba, tilka ummatun qad khalat, waccan al'umma ta riga ta wuce, laha ma kasabat, abinda ta aikata ta aikata, walakum ma kasabtum, ko kuma me kuke aikata a yanzu? Idan ka shiga fada nan, ka je library za a ɗauko maka littattafai ne manya-manya, sarkin Zazzau Shehu Kwasai ya rubuta su. Amma lalata ta kai lalata, yanzu ba ana maganar a rubuta ba ne, ana magana a ɗibe su a buga ne, amma an kasa a ɗiba a bada kuɗi a buga a gane ya rubuta, an kasa. Saboda haka duk wani wanda yake tunanin uban shi annabi ne, ko uban shi malami ne, ko uban shi wali ne, to ya koma ya yi nazarin da yaya uban shi ya samu wannan darajar. Gado ne ko kuwa ya yi wani aiki ne sannan Allah madaukakin sarki ya ji daɗi ya bashi wannan matsayi? Dan haka ku kiyaye jama'a, addinin musulunci ba addinin mashirmanta ba ne, ba a gadon daraja, ba gargajiya ba ce. Daraja kai baka samu wa kanka. Dan haka yace laha ma kasabat, abinda suka aikata sun aikata, shi yasa suka samu wannan daraja. walakum ma kasabtum, ko kuma yanzu sai ku dubi me kuke aikatawa yayi daidai da irin wancan aikin nasu, za ku samu daraja. In bai daidai ba, za ku samu daraja ba. So da haka yana daga cikin wajibin duk wani bazazzagi, musamman wanda yake tunanin zai toko ko yayi takama da cewa zariyar binnin ilimi, yaga cewa daga cikin wannan ilimin menene shi ya samu. Amma an ka karke a kwandasta, idan ka karke a ainihin maroki, to wallahi alazim abin kunya ne ka ce kai dan zariya ne in ana cewa zariya binnin ilimi. Domin saboda wannan irin past glories, darajojin da suka gabata, ko camp aka je na NYSC, in aka ji cewa ga wani dan zariya sai a ce kai ne liman. Haka sabon da an ce daga zariya yake sai a ce shine liman. Da yake tunanin bai karatu ba, me zai limantar? Saboda haka ku rinka kiyayewa, duk lokacin da wani yazo yana ziga ka, sai ka dubi yana ziga ka ne da wata daraja ta ubanka ko ta kakanninka. Kai kana da irin wannan sifar, in baka da irin wannan sifar, wallahi ka kauce, domin abin zai zama matsayin makri, matsayin shejantaka gare ka. Allah madaukakin sarki kiyaye. Malai yace wa qadista dalla bi hadhihi al-ayati al-karima man ja'ala al-jadd aban wa hajaba bihi al-ikhwa. Kun ji wata mas'ala ta fiqh kuma da ta shigo cikin karkashin wannan aya. Ita ayar in ba ku manta ba, ta bayyana cewa Ibrahim da Isma'il da Ishaqa a matsayin ubanni ga Yaqub, amma ubana hakika gare shi shine wa? Shine Ishaq. Isma'il kawun shi ne, Ibrahim ba kakan shi ne. To sai malamai suka faɗi waccan magana da magabatar, amma ita maganar ba faɗanta kawai malamai suke ba, akwai inda take da tasiri, da suka ce kaka yana matsayin uba. To idan mutum ya rasu a musulunci, sai yazan yana da uba kuma yana da ƴan uwa, to yanzu uban nan nashi ya tare waɗannan ƴan uwa daga cin gado. Misali mutum ne ya rasu ba shi da ƴaƴa, yana da uba, yana da yayye, yana da ƙanne. To me ya hana yayye da ƙanne ba za su ci gado ba? Shine uba ya tare su. Kenan uba na tare yayye da ƙanne daga cin gado ko? To sai malamai sai suka ce to haka kaka, idan ubanka ya rasu amma kakanka uban shi kenan yana nan da rai. Allah ya sa ka fahimci Hausar. Mahaifinka ya rasu, sai zama mahaifin mahaifinka yana da rai, kana da ƙanne baka da ƴaƴa, sai ka kwanta ka rasu, har yau ƙannan nan ba za su ci gado ba. Me yasa wancan kakan ya tare su? Ya ɗauki matsayin uba a wajen hana gado, amma in yazo cin gadon kuma ba zai ci adadin da uban yake ci ba, sai ci ɗaya bisa shida. Zai ci matsayin shi na kaka, ba zai ci na uba ba, amma a wajen turewa da hana wani cin gado fa, matsayin uba zai ɗauka. Kaga mas'alar fiqh ce, malamai sun shigo da ita a ƙarƙashin wannan ayar. Sai ka karanta tafsirin Ibn Kathir, zaka ga dalla dallan bayani. Sai yace kama huwa qaulu Siddiq, kama yadda Abu Bakar as-Siddiq ya fatawa da haka, hakahu al-Bukhari wa anhu min tariq Ibn Abbas wa Ibn Zubair. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito haka, ya bada labari cewa sayyidina Abu Bakar shi ya hukunci da wannan, kama yadda Ibn Abbas da Ibn Zubair suka rawaito. Thumma qala al-Bukhari, sannan sai Bukhari ya ce wa lam yakhtalif alayhi, sanda Abu Bakar yi wannan fatawar jama'a, yace kaka na matsayin uba a wajen hana ƴan uwa gado, ba wanda ya saba mishi. Wa ilayhi zahabat Aishatu ummul mu'minina, Aisha ma akan haka ta tafi. Abinda yasa Aisha a cikin malaman sahabbai, ba lallai ne Abu Bakar ya tafi akan abu a ce dole Aisha akai ba, to in har Abu Bakar ya tafi akan matsala, Aisha ta biyo baya akai, sai a ce matsalar ta kullu. Saboda Aisha ta waye gari daga baya, ta zama malama mai cin gashin kanta, ba ta riko da fatawar kowa cikin sahabbai. Idan abu ya tashi, ita ma sai ta ɗibo daga Qur'ani ko daga hadisi. To in ya zama Abu Bakar ya faɗi, ba wanda ya saba mishi, har Aisha ma akan haka take, to matsalar tana da ƙarfi. Wa huwa mazhabu Abi Hanifa wa ghayr wahidin min as-salaf wal khalaf, wannan mazhabin yayi daidai da mazhabin Abu Hanifa kuma wannan shine mazhabin da yawa daga cikin malaman salafu malaman farko da waɗanda suka biyo bayan su wa qala malik wa shafi'i wa ahmad fil mashhur anhu annahu yuqasim al ikhwa amma imam malik da imam shafi'i da ahmad a mashhuriyar magana daga imam ahmad yace a idan uban shi ya rasu kakan shi na da rai to kaka yana nan a kasan shi ɗaya bisa shida amma kuma ƴan uwa za su ci nasu gadan kaka da zai hana su ba amma maganar imam abu hanifa wadda ta daidai da maganar ainihin sayyidina abubakar ita ce daidai gaskiya idan mahaifinka ya rasu sai ya zama kakanka yana da rai kuma ba ka da ƴaƴa to ƴan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya din nan ba za su ci gadan ka ba me yasa ba za su ci gadan ka ba sai a ce saboda yana da uba zaka ce waye uban sai a ce wancan dattijan wancan kakan nashi jama'a kun fahimci wannan mas'alar da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka sa'annan in kuka tuna kuma ƙarshen ayat ya cike da cewa ilahan wahida ilahan wahida wannan yana nuna cewa wal islamu huwa millatul anbiya'i qatiba wato musulunci shine addinin annaba baki ɗayan su wa in tanawwa'at shara'i'uhum koda shari'o'in su sun sassaba wa ikhtalafat manahijuhum da kuma tafarkin ibadoji kama qala ta'ala kamar da Allah yace wa ma arsalna min qablika min rasulin babu wani manzo da muka aiko da shi kafin ka illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun sai da muka yi mishi wahayi cewa babu abin bautawa sai ni don haka duk jama'a su bauta mini malam ibnu kafir yace wal ayatu fi hadha kathiratun wal ahadith ayoyin da suka zo suna tabbatar da cewa annabawa addinin su ɗaya ne ibadoji ne suka saba ayoyin da hadisan suna da yawa faminha qawluhu amma dai daga ciki akwai magana annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi yake cewa nahnu ma'asharul anbiya mu annabawa auladu allatin auladu allatin uwayenmu daban-daban ne ƴaƴan uwaye ne daban-daban wato kamar ƴaƴan amare ne daban-daban amare iyayen da suka haife mu mata daban-daban ne dinuna wahidun amma addinin mu ɗaya ne amma iyayen da suka haife mu daban-daban ne wato shari'o'in iri daban-daban ne wajen aikatawa amma manufar addinin fa guda ɗaya ce ita ce a bauta Allah shi kadai ba shi da ainihin abokin tarayya Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'ar musulmi insha Allah ta'ala anan ne za mu kwana sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ci gaba da tafsiri din na alqur'ani insha Allah ta'ala na'am na'am wa alaikum salam na'am eh na'am
wanda shi masu yawa suke ba amma a cikin
na'am a masu yawa dai masu yawa ɗan kaɗan ne ke yi wa masu yawa sallama ko? Na'am haka na'am wa alaikum salam wa rahmatullah na'am 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 babu nassi ne lokacin da annabi ya rasu ne matsalar ta taso ita taso Abubakar yana khalifa sai hukunci da ita ta yi hukunci da ita malaman zamanin shi da suka karba don haka har ma fatawar ta shahara cewa kaka yana tare ƴan uwa daga cin gado to amma da yake malamai kuma suna da nasu ilimin daga baya su waɗannan malaman sai suka taso su kuma suka ce a su suna ganin kaka bai da ƙarfin da zai hana ƴan uwa cin gado domin dama yana da nashi gado to suna faɗin haka waɗanda suka goyi bayan waccan fatawar sai aka ce ai tun dama Obama yana da nashi gadon amma kuma yake hana yaya ai yake hana ƴan uwa saboda haka kaka da ya dawo matsayin shi yana nan a matsayin yana da nashi gadon amma kuma yake hana waɗancan kamar yadda uba da za ka mutu kana da uba kana da ƴan uwa an fahimta to mahaifinka ya hana yan uwanka cin gado. Haka da zaka mutu kana da ƴaƴa, ƴaƴanka sun hana yan uwanka, to yanzu ana magana baka da ƴaƴa. A ce saurayi ne sai ya mutu ya bar dukiya. To yana da yayye uwa ɗaya uba ɗaya ko ƙanne ga kuma mahaifin shi. Ya za a yi da gadon shi? Shine yanzu kasantuwar mahaifin shi na da rai. To duk wata dangantaka ta reshen mahaifin to ta faɗi, don haka kakan shi ba zai ci gado ba a nan, mahaifin ya tare. Yan uwan shi ba za su ci gado ba a nan, mahaifin ya tare. To sai mahaifin ya zama shi kuma dama ya rasu, sai ya gan yanzu ɗa ne ya rasu saurayi ya bar dukiya, yana da ƙanne da yayye ko ɗayan biyunsu dai, ko yana da ƙanne ko yana da yayye, ga kuma kaka. To wannan kaka zai hana waɗancan ƴan uwa. Shi ne Abubakar ya ce ƙwarai da gaske, me matsayin shi sai ya ce ai matsayin uba yake a daraja, amma a wajen gado yana da gadon ɗaya bisa shida ne, ba zai ci irin abin da uba zai ci sosai kuwa. Wannan yana tambaya dangane da matar da take ta kaba sai zama tana fama da ciwon ido, ko za ta iya sa tozali? Shi tozali nau'i biyu ne jama'a. Akwai tozali na ado, haramun ne mai ta kaba ta sa. Akwai tozali magani, to wannan halal ne mai ta kaba ta sa. Don haka tozali irin na ado ko kuma wanda za ta sanya da nufin ado, to bai halatta ta sa ba. Amma tozali da za ta sa saboda idan tana ciwo, to wannan babu laifi sai ta sa. Wannan ita ce fatawar da take daidai. Ibn Hazm yana da wata fatawa mai ban mamaki, ya ce ko idan ta zai tsiyaye ba za ta sa ba, amma kuskure ne, zahiriyanci ne. Na wa alaikum salam. Ba shi da laifi, su ma ba su da laifi. Wato mutum ne ya gina guest house kamar gidan saukar baki, amma sai ya kawo sharuɗa. Sharuɗan da ya kawo shi ne duk wanda bai da aure ya zo da wata mace aka ga cewa ba matar shi bace, ka a ba su masauki. Shikenan sai ya zama ko yana da ran, wasu sai suka zo suka yi da'awa cewa ma'aurata ne, aka ɗauka aka ba su. Shi ne da laifi, ma'aikatan ma ba su da laifi. Haka ya kwanta ya mutu, ma'aikatan suka ci gaba da kula da wannan. Amma sai su waɗanda suka zo saukan ne suka munafince su cewa ma'aurata ne, a halin ba ma'aurata ba ne. Ba su da laifi akan haka, ba su da laifi. A wannan munasabar bari in yi magana, musamman wannan irin maganar na san baƙon abu ne mu nan a ƙasar Hausa, kuma har yanzu muna ganin wannan a matsayin laifi ne mai girma. Wato a musulunci ka gina hotel wanda za ka tara karuwai ko a rinka shaye-shaye ko raye-raye shi ne haramu, amma yin masaukin baƙi ba haramun ba ne saboda tsoron wani ɓarna da zai faru. In ba gaba gidan haya ma za ka gina ka bayar, ɓarna ta faru. Wato kanmu ne bai gama wayewa game da muhimmancin waɗannan abubuwan ba. Idan kuka dubi yanzu business mafi ƙarfi a garin Makka shi ne masaukin baƙi. Amma ko ka san cewa a hakan ma a Makka ɗin a jikin Ka'aba ɗin wasu fasikan suna zuwa su karba? Ya ka iya wa ranka
saboda tsoron masu irin wannan fasikancin za a ki gina guest house. Saboda haka yana daga abubuwan da musulmi ya kamata su hasashe akai. Na'am, suna ya baci ga da'an da aka kira shi hotel, saboda an san hotel wurin shaye-shaye ne da wurin raye-raye da zinace-zinace. Amma abin mamaki idan al'umma musulmi gaba ɗaya suka kaurace wannan, me zai biyo baya? Kenan yanzu mai mutunci in yazo ba shi da inda zai sauka? Shine lazumin maganar, ko kun fahimta jama'a? Afwan, shine lazumin maganar. Yanzu mai mutunci idan yazo ba shi da inda zai sauka, saboda kowa na jin tsoron kada yayi a zo a yi zina, to shi yasa sai a samu musulmi sai su gina, sai su ɗauki waɗanda suka amintu da addininsu da tarbiyyarsu, sai su ba su aiki, sai a sa ƙa'idoji tun daga reception. Sai kaga an rubuta matan banza ba su da wurin masauki a nan, nan ba a shaye-shaye, nan ba a raye-raye, ka ji tsoron Allah. Shikenan, shikenan jama'a. Wallahi jama'a, mun taɓa samun kanmu fiye da shekara 15 a irin wannan kuncin a garin Abuja. Ya zama duk inda za ka je ka sauka ba ka da ƴanci, kai ba za ka yi dunkari ba, za ka ga wani yayi. To kaga an gudu ba a tsira ba, kai ba za ka sha giya ba, za ka ga wani ya sha. Sai da aka samu wani abokinmu mutumin Adamawa ya yunƙuro, ya samu ya fara da kaɗan haka, sai abin ya shahara, wani ma ya sake yunƙurowa. Yanzu shi wancan da ya nashi ya shahara, yanzu ya zo Kaduna ya sake kafa irin wannan. Shi ne lallai ne musulmi su shiga don a samu gyara a cikin al'amuran, da gwargwadon abin da za su iya gyarawa. To tambayar ka tsayawa Allah shi ne, in yanzu wasu suka zo suka yi ɓarna da nufin matan aure ne fa, mata da miji ne ya zama ba haka ba, ko yana da rai bai da laifi, haka ko ya mutu ba ya da laifi, tunda ba manufar shi. Na mala. Na'am. 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 Eh, duk ɗaya ne ai. Mahaifiyar mutum ta rasu, sai zama mahaifinta na da rai, ko mahaifiyarta tana da rai, shi kuma bai da ƴaƴa, kusa haka, sai ya kwanta ya rasu, sai ya bar dukiya. Dukiyar sai batta tsakanin kakan shi da ya haifi uwarshi, ko kakar shi da ta haifi uwarshi, da kuma ƙannan shi da suke uwa ɗaya. To tambayar shi ne, waɗannan ƙanne za su ci gado? Ba za su ci gado ba. Kakan shi zai ci gado. Akwai wata tambaya da ta iya yiwa kai, idan aka ɗauki percentage na kakan aka bayar, shine 6%, ɗaya bisa shida na dukiyar, sauran ya ba a yi da su, shi yake suke kira ta asibi. Sai a dubi waye namiji mafi kusanci da shi cikin waɗanda suka ci gado, sai aka gade shi kakan ne, sai a ce to baba sake rike wannan ku, wancan gado ne, wannan kuma ta asibi ne. Wato idan aka raba gado, idan wata dukiya ta rabu wadda ita babu mai ita, sai a dubi daga cikin waɗanda suka ci gadon waye namiji mafi kusanci da shi, sai a bashi. To ya zama dama shi kadai ne, to can ya ci ɗaya bisa shida, misali miliyan shida ne, sai aka bashi miliyan ɗaya, saura miliyan biyar fa, sai aka ce to baba ga wannan kuma tasibi ne, shine ragowa ce, kai za ka rike ku. Ba ka da zama ka je ka ce ya cinye duka, a ɗaya bisa shida ya ci, waccan kyauta ce aka ba shi. To an ɓallo wani babu fa, ka san aka shigo kuɗi. Na wala. Na. Tana nan cikin Sahihul Bukhari, a cikin babul ghusli. Sahihul Bukhari, Imam al-Bukhari shi ya ruwaito, Annabi Sulaiman yana da mata 100 a dare ɗaya, yace zai kewaya su gaba ɗaya, kuma ya kewaya su amma kaddin su ba wanda ta dauki ciki sai daya ita ma kuma sai ta zo da bari na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am 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 wato mutum ne yana da ƴaƴa maza da mata kuma yana da dukiya da ya tashi sai ya raba filaye da kuɗaɗe ga ƴaƴan maza su kuma matan bai ba su ba kuma ya kwanta ya rasu yanzu da ya rasu ya ba a yi da waɗannan filaye da ya raba ƴaƴan shi maza da kuɗaɗe da farko abin da ya fara yi shine ba daidai bane kyauta a tsakanin ƴaƴan ka ba wani baka ba wani ba ba daidai bane amma akwai wata gaba da zan zo in yi bayani a nan abin da ya yi a wannan tsarin ba daidai bane an fahimta jama'a amma mutuwar shi ba za ta sa kuma a dawo da dukiyar ta dawo cikin gado ba dukiyar ya riga ya bayar to amma isharar da nake mana misali mutum ne yake da ƴaƴa da yawa sai ya ka'idanta wa kanshi cewa duk ɗan shi in ya gama makaranta zai gina mai gida ya sai mai mota ya sallame shi ku sai wa ɗan shi ɗan shekara 25 wancan ɗan nashi shi kuma ɗan shekara 3 an fahimta ana jiran nashi lokacin ya zo sannan a yi mai don haka shi yanzu ɗan shekara 3 sai da sai mishi ɗan napkin da ƴan madara da keken hawa na yara misali shi kuma daidai da nashi kenan to tambayar da dattijan zai rasu a halin wancan ƙarami yanzu ya kai shekara 5 ya za a yi ba abin da za a yi sai a ce lokacin shi ne bai kai ba mahaifin shi ya rasu to idan da yana da ƴaƴa mata in ya tashi aurar da su zai musu gadaje zai musu kaza zai musu kaza zai musu kaza su kuma waɗannan mazaje yakan gina musu gida ya sallame su ko ya ba su jali ko ya sai musu wani abu ya danganta abinda magana ke cewa ita ce duk lokacin da ya zama a cikin ƴaƴanka kowanne kana yi mishi daidai sanda buƙatar shi ta taso to ba a kiran wannan zalunci amma kamar wannan yana da ƴaƴa dukkanin su maza da mata a ce sun taso kuma ya raba waɗannan gidaje maza to sai raba waɗannan mata yi ma me ya abin da yake tunani waɗannan za su je su yi aure su zauna na'am dukiya ce ai su ma waɗannan za su je su yi aure su zauna a gidajen mazajensu amma su mallaki gidan a matsayin dukiya daidai ne ko an fahimta jama'a saboda haka asalin abin da yake daidai shine tunda dai ya raba ne to ya bai wa hadda ƴaƴan shi mata to amma san mutuwar shi kuma ba za ta sa a dawo da wannan ba na'am wa alaikum assalam na'am dan daga muryarka
kamar mutumin da yake manomi
na'am
yana da yaya
na'am
ya a ce gona da shi a yi mura
na'am
idan wannan ya kai na ya isa wuri a ciki
na'am
ya ce wani sassari kuma ya ce ya ce ya gona shi a ciki shi wannan ya da su shi masu sallah
shi ne duk ɗaya ne yana
ba wannan lokaci abin da suka yi sallah
na'am
sai kasance yanzu shi wannan ya faɗi tare amma ga waɗannan gudu ko waɗannan ya ce ga abin da ya fi da su ya ba
na'am
amma wannan kuma ga sauran gudu su da sauran tare su ke ƙanan tare ana ci gaba da aiki yanzu da ya mutu to ko waɗannan sai waɗannan gudu da ya fi da aiki ba waɗannan ƙananan ba ya ci ya ba wani rari wasu masu yana ce da aiki ba
wato ubani yana da gonaki da yawa manyan ƴaƴan shi suna bin shi yana noma su idan lokaci ya yi sai ya fitar da wani daga cikinsu ya aurar da shi kuma ya mallaka mai wata gona to ya fitar da shi kenan daga cikin gandu yana nan sai ya rasu gonakin da suka rage idan aka tashi raba gado za a raba gado ne ga kananan ƴaƴan da waɗancan manyan haka ba a raba dan yanzu waɗannan da suka rage su ne a matsayin dukiyar uban ko kun fahimta wannan shine wato wani lokacin abin da yake faruwa rashin bayani shi yake kaiwa ga abin haka idan kana da ƴaƴa haka ka rinka tara su in za ka yi irin wannan ka rinka gaya musu wajihin abin wato fassara abin kun ga wani da ko ga na ɗauki mota na bashi to ya yi hidima ya yi biyayya har zuwa lokaci kaza yanzu ya ga makaranta na yaye shi don haka na sallame shi kuma in Allah ya raya mu wanda duk ya kai haka za a yi mishi haka idan kuma Allah ya ɗauki raina ban samu na yi muku ba shi kenan abin da ya rage gado shi ne rabonku shi kenan sai a isahi a yi bayani karara jama'a za mu saurara a nan kamar yadda muka faɗi cewa gobe tafsiri ba mu insha Allah ta tsakanin magriba da isha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah